This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran, sunana Usman Kabar da zan karanto. Akalla mutane 14 ne suka mutu sannan wasu guda 74 suka jikkata a wani harin bom din kunar bakin wake a garin Injamena ta kasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da ƴan Boko Haram suka kai wa wani ƙauye a Najeriya, inda suka kashe akalla mutane 10 tare da tare manyan hanyoyin mota a yankin. Sun kai wannan harin ne a wani ƙauye da ake kira Ngamdu, kimanin kilomita 100 daga yammacin Maiduguri ta jihar Borno. Ba da wani ko kuma wata kungiya da ta dauki nauyin kai wannan hari na Chadi, amma hukumomin kasar na zargin ƴan Boko Haram din ne na Najeriya da suke ta kai jerin hare-hare a yan tsakanin nan. Yazuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda suka mutu guda 15, ciki har da na wanda ya tada kansa din tare da lillibe kansa cikin shigar mata, sannan kuma ya tada kansa kamar yadda Paul Manga, kakakin ƴan sandan Chadi, ya faɗa. Kasar Chadi dai a watan da ya gabata ta haramta yin shigar niqabi da zai lillibe jiki kaf, saboda gudun kar a yi shigar bultu a dinga tada bumabumai a cikin al'umma. Manga ya ce dan kunar bakin waken ya so kutsawa cikin kasuwa ne, amma ya gagara a lokacin da ƴan sanda suka takatar da shi ya tada bom din a inda yake a tsaye. Shugabannin siyasar kasar Libya sun sa hannu a yarjejeniyar mulkin raba daidai na Majalisar Dinkin Duniya da ta gabatar musu a jiya Asabar a Morocco. Sai dai masu tsauraran ra'ayin addinin da suka kwace ikon garin Tripoli ta kasar Libya din sun ki halartar taron. Banajino Leon ya kira wannan abu da cewa sharar fage ce ga Libya domin hawa turbar zaman lafiya. Sai dai wani na gefen gwamnatin Tripoli ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa muna nan muna tattaunawa. A cewarsa, bai ga dalilin da ya sa sauran ɓangarorin ke ta garajen sa hannu ba tare da an samu amincewar dukkanin ɓangarorin da ke adawa da juna ba. Jagoran na Majalisar Dinkin Duniya a tattaunawar Leon ya kara da cewa hakika wannan tattaunawa ana sa ran za ta iya cimma manufa, sannan kuma kofa a bude take ga duk waɗanda ma ba su samu damar sa hannu a wannan yarjejeniyar ba. Haka ma wakilin Amurka na musamman Jonathan Wina shi ma ya tabbatar da haka, cewa kofar a bude take. Kasar Libya dai na cikin taskurin rashin zaman lafiya tare da hamtin lokacin da aka hamfarar da gwamnatin Muammar Gaddafi da kuma kashe shi a shekarar 2011. Su kansu ƴan kungiyar ISIS sun mamaye wurare daban-daban a kasar, wanda hakan ya dade jefa kasar a cikin rudani. An dage zaben kasar Burundi da kusan mako daya bayan da Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar kasashen Afirka suka gargadi cewa yin zaben na iya tada kayar baya ga kasar, wanda dama tuni dosin su sun faro rikici akan lamarin. Wata doka da Pierre Nkurunziza shugaban kasar ya sanya wa hannu a jiya Asabar ta ba da sanarwar dage zaben na shiga na shugaban kasa, wanda aka maida shi daga ranar 15 ga wata zuwa 21 ga watan Yulin nan da muke ciki. A halin da ake ciki din nan, wasu ƴan bindiga sun yi taba ta kashi da sojojin gwamnati akan iyakar tsakiyar Afirka da kasar Rwanda. Gwamnan jihar Kayanza da ke Afirka ta tsakiya, Kanishinyos Daiminasha, ya ce Hakan ya faru amma ba zai iya tabbatar da zargin da ake ba na cewa ƴan bindigar sun tsallako ne daga ƙasar Rwanda, amma hakan ya ƙara fargabar fadadar rikicin na ƙasar ta Rwanda. Bukatar Nkurunziza ta tsayawa takara karo na uku ya saba wa ka'ida da aka sanya wa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a yarjejeniyar Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ta Burundi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani bom yayi bindiga a wata mota a gaban ofishin jakadancin kasar Italiya dake Alkahira a kasar Masar a safiyar jiya Asabar, inda ya kashe mutum daya yayi kuma kace-kace da wani bangare na ofishin mai tsohon tarihi. Wata kungiya mai kiran kanta da sunan Islamic State of Egypt ce ta dauki nauyin kai wannan hari wanda suka rubuta a shafin su na yanar gizo, sai dai har yanzu ba wani sahihancin wannan magana da suka fada. A hare-hare da dama a baya-bayan nan a Misra, wata kungiya dake ikirarin tana da haɗin gwiwa da kungiyar ISIS mai suna Sinai Province of the Islamic State, sun bugi kirji cewa su ne suke kai waɗannan hare-hare. Jami'ai a Masar sun ce anan ana ci gaba da bincike cikin wannan al'amari, sannan kuma har ma an zakulo wani faifan bidiyo wanda yake da nasaba da al'amarin. Prime Minister Italia Matteo Renzi ya tuntubi shugaban kasar Masar Abdel Fattah El-Sisi game da cewa kasarsa za ta ba wa ita Masar haɗin kai da kuma goyon baya game da dakile ayyukan ta'addanci da ya addabi kasashen. Kasar Amurka da Iran sun sha fama a ranar Asabar don warware kullin da ya hana kasashen cimma matsaya mai tarihi don cirewa Iran takunkuman da aka karkama mata a matsayin musanya da kuma maganar makamashin nukiliyar kasar Iran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Muhammad Javad Zarif sun yi zaman ganawa a Vienna tare da jami'an hulɗar kasashen waje wanda kungiyar Turai suka turo. Haka kuma shugaban kungiyar ta Turai Frederica Mogherini da wasu ministocin kasashen waje, sai dai har yanzu ba wata sanarwa da aka bawa jama'a game da inda tufkar take tsaye ko kuma inda aka samu matsaya. Kamfanin dillancin labarin Reuters ya rawaito cewa an ji ministan harkokin wajen Faransa Laurent Fabius na cewa ba komai ne a cikin faifai ko kuma ake bazawa a faifai ba har sai ya nuna. Haka kuma ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond da na Jamus Frank Walter duk suna can birnin na Vienna. Suma ministocin wajen kasashen Rasha Sergey Lavrov da kuma na China Wang Yi sun ce za su iya dawowa ita kasar ta Vienna matakar aka sami matsaya a kai. Tun dai a watan Afrilu ne da ya gabata ake ta tafka muhawara domin samun matsaya game da makamashin na nukiliyar kasar ta Iran.
Labarin duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai dubi takaddamar da ake yi ne a wasu jihohin tsakanin gwamnoni da kananan hukumomi. Idan ma saurare na biye da mu a cikin shirye-shiryen da suka gabata, mun taba tabo wannan batu musamman a jihohin da gwamna da shugabannin kananan hukumomi yan jami'iyya daban-daban ne. Yau za mu fara yada zango ne a jihar Filato, inda kwanan nan gwamnan ya ba da umarnin sauke daukacin majalisun kananan hukumomin jihar, abinda suka ce ba za ta yiwu ba domin ko yadda aka zabe shi su ma zababbu ne. Ga dai abinda shugaban karamar hukumar Mangu Kellad Muftan ke cewa sa'in da suke zantawa da Zainab Babaji.
Mun samu sanarwa cewa gwamna ya dakatar da duk zababbun chamomi da kansiloli na dukkan local governments na Plateau State, kuma mun gan wannan dakatarwa ba akan ka'ida da ke tafiyar da aikin karamomin hukumomin Plateau State ba. To har yau da muna bincike, mu gan shafin wannan doka da ta bashi izini domin ya saukar da mu ba mu samu ba sai kuma muna jin jita-jita yace ba mu bashin hadin kai kuma mun ce ba mu son mu yi aiki da shi tunda ya shigo office muna iyakacin kokarin mu domin mu nuna cikakken goyon baya da hadin kai da shi gwamna da sauran ma'aikatansa da ya shigo da su
to amma ina matsayin ku yanzu tunda shi gwamna ya ce ku bar office
to matsayin mu shine mu ne har yanzu cikakken chamomi masu cikakken iko da aka zaba shekara daya da wani abu da ya wuce kuma zaman mu a office ya kamata ya ci gaba har 2017 za mu bi maganan nan daki-daki har in Allah ya yarda za mu samu sulhu ta fannin kotu da duk dai irin shawarwarin da za a yi da shi gwamna.
Hawa kuma Zainab din ta nemi ji daga bangaren gwamnati inda ta zanta da sakataren gwamnatin jihar Filaton domin jin hujjan gwamnati na daukan wannan matakin. Ga da abin da sakatare Rufus Bature ke cewa.
Mai girma gwamnan jihar Filato ya saukar da chamomi na local government. Gwamna da ya hau mulki ya tabbatarwa chamomin nan za a yi zama da su domin kirkiro abubuwan arziki na jihar Filato. Ya kuma gaya masu za a yi tafiyar nan tare da su. Muna nan ba a ji komai ba su uku sai kawai muka ji gashi sun kai gwamnati kotu. So mun fara gani cewa mutanen nan ba su da shirin da za a yi tafiya tare da su ne shi yasa suka kai gwamnati kotu to a cikin law na House of Assembly akwai dokar da ta ba gwamna iko ya saukar da chamomin local government
to ina matsayin dokar kasa game da wannan batu to anan domin kafa hujja mun samu lauyoyi ne guda biyu muka tambaye su da farko ga barista Dallami Alhaji Ushishi da abin da yake cewa game da wannan batu a wata hirar da suka yi da wakilin mu na Mina Mustafa Nasir Batsari
to a gaskiya mutum zai wannan bayanin dole ya koma hukumdin tsarin Najeriya kuma da mutum ya duba hukumdin tsarin Najeriya sashe na 7 ya zayyana cewa yanda za a gudanar da ayyukan yau da kullu a kananan hukumomi ta zama ta hanyar demokradiya duk wanda aka zaba a matsayin shi na chairman kamata yayi ya aikata ya ayyukan sa yanda hukumdin tsari ta zayyana to za ka ga cewa dan matsalolin da akan samu ko matsalolin da akan samu su ne cewa majalisun jihohi suke da hurumin zayyana shekaru nawa ne shi chairman zai zauna to za ka ga akwai wasu jihohi sai ka ce shekaru biyu ko shekara biyu ko kuma a ce shekaru uku to za ka ga idan shi gwamna ya so cewa ya rusa su sai ya kai roko majalisan jiha sai ya ce a rusa su sannan sai a sa kantamomi to za ka ga wannan domin kundin tsari ta ba jihohi abun wannan hurumin cewa ana iya zuwa majalisa shi yasa wasu gwamnoni suke amfani da wannan daman suke yanda suka ga dama ba a hukumance wannan bai daidai ba
wato bai dace a ce kawai gwamna ya kai roƙo majalisa ta sauke zababbin kananan hukumomi shi ya nada kanto
bai dace ba bai dace haka nan ba tunda dai an ce musu shekaru uku an suma su ba gwamnoni ai shekaru hudu suke yi shi kuma shugaban kasa ai bai taba zuwa cewa majalisa ya ce shi gwamna na jihar kaza ko mai irin kicin da suke samu da shi a rage shekarun da shi yake ba wannan bai dace ba
to amma me yasa ake samu haka
to akan samu wannan ne ka san harkan siyasa shi gwamna idan yazo ya ga cewa mai yiwa ya samu matsala da wasu chairmomi sai ya ce to a rusa bancin haka kuma idan shi yana son ko kuma wasu yan siyasa suna so na gidansu su su hawo wannan kujeran sai a rusa kuma sai a sa kantomomi ko da yake kantomomin ma sun saba ma doka ba haka dokar ta ce
wato yanzu kamar misali idan wani ya dauki kara ya kai gwamnonin da ke yin haka a kotu kana ga zai ci nasara
sosai kuwa kwarai zai ci nasara amma irin wannan hukunci ma sai an bi ta har zuwa kotun koli ne za ta iya bada fayyaci za ta iya bayani dalla yanda abubuwa yake cikin wanda tsari kuma ba wanda kuma daga can kuma ba daukaka kara
kace kantomin ma sun saba ma ka'ida kamar yaya
sun saba ma ka'ida domin sashi na 7 na kundin tsarin Najeriya cewa idan aka kafa gwamnati a kananan hukumomi su zama zababbun jama'a ba wanda aka dora ba su zama zababbu da shi chairman da su kansiloli su zama zababbu wanda jama'a suka zaba cewa su za su yi mana mulki a kananan hukumomi ba wanda wani ya tashi ko aka kai sunansa wani gwamna ko wani commissioner ko aka dora a matsayin chairman ko
shi ma lawyer Lewi Bilkantu da Zainab Babaji ta zanta da shi kan wannan batu ga hasken da ya kara muna
To ni dai a sani na bisa ga sashi na 7 na dokokin tsarin kasan nan na Najeriya, idan chairmomi zababbu ne aka zabe su, to gwamna baya da izini ya cire su, saboda koda su kotun kolin kasan nan ma ta yi hukunci cewa idan zabe aka yi to mai cirewa sai masu zaben, kuma duk wani doka da ma imma jiha ta yi ko wace jiha ta yi, to idan ya saba kundin tsarin kasan nan to dokan ba ta aiki bisa ga sashi na daya sakin layi na biyu, saboda ya sa sha bamban da dokan da gwamnati ta yi da kuma kundin tsarin kasan nan. Misali sashi na 4 sakin layi na 7 na dokokin nan, idan yan majalisan kasa suka yi doka to ma jiha ba ta sai doka ba, idan ta saba wancan dokan to dokan jiha ba ta aiki. Saka ba shi ma da hurumi ya ce ya rusa su saboda zababbu ne, ma'ana wanda suka zabe su suna son su, gwamna shi kadai da yana su ya ce ba son su, kaga ai ba zai yiwu ba.
Can ku a jihar Taraba ba zababbun ne aka tube ba, a'a cewa aka yi waɗanda ke kai su zarce, abinda sauran jami'un adawa suka ce wajibi ne a yi zabe. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta muna da waɗannan mutanen. Da farko ga Alhaji Hassan Jikan Ardo, shugaban jami'ar APC na jihar Taraba.
Ina tabbatar maka za mu shigar da gara, don ba daidai ba ne, don an ce ƙananan hukumomi kullum a shirya zaɓe, a miƙa ba zaɓaɓɓu ba wai a naɗa kantumomi ba, saboda haka ba daidai ba ne a ba mutane haƙƙin su zaɓe abin da suke. Mun gama shirye-shiryen namu duka kowane ƙaramar hukuma, in ma yau ne za a yi zaɓe mu a shirye muke a zai a shiga zaɓe, mutane su zaɓe abin da suke so, duk abin da suka zaɓa mun yadda, saboda mu dama haƙƙin talaga muke, aikin mutane muke, su suka aje mu a nan, saboda haka mu muna kan bakanmu har yau har gobe.
Shi ma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Action Alliance Mr. Charles Buki ga abin da yake cewa.
Akwai demokradiya a jiha, akwai a federal government, sannan wannan takarar gwamnati na kasacen da ma wanda ke kasa da talaka a zo a yi amindana kwashe mulkin gabaki daya da karfi a doki a cire demokradiya a bawa kiyateka, ba kiyateka a constitution, baya cikin tsari, baya in fact abin din ma. Mu yanzu hakan da nake gaya maka magana reporter, muna shirye an gama kadimu kotu zamu je.
Honorable Gambo Usman, wanda ya tsaya takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar United Democratic Party, cewa yayi ba za ta sabu ba.
Eh, gaskiya mu ba mu yadda da wannan ba, mun ma shirye yanzu haka zamu je kotu. An yi dashe ne wanda baya cikin tsarin mulki, dama dokan kasan nan shashi in ce section 7 sub section 1 na kasan tace daga zababbe zuwa zababbe, to kenan kaga wancan mulkin dashe an bar shi tun zamanin baya can lokacin da ma ba mu da tsare-tsare. Yanzu an samu tsarin da ya kai ga daga zabe zuwa zabe, don haka yanzu haka mun shirye zamu je kotu mu challengein wannan ma. A yi kokari a yi gaggawa a yi zabe a biyan da abin kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanada.
To sai dai sakataren yaɗa labarai na gwamna Alhaji Alhassan Mijinyawa ya yi wa shi Ibrahim Abdulaziz ƙarin bayani na dalilin ɗaukan wannan matakin.
Eh, akwai abin da a Turanci ake ce prerogative na gwamna, saboda haka al'umma a koda yaushe kai abin da ya dace musu dole ka samu korafe-korafe daga wajen wasunsu. Wasu za su ga wannan abin ba kyauta ba, wasu za su ga ya yi daidai. Saboda haka a koda yaushe da aggregate din da ake ɗauka shi ne menene yawancin jama'a suka ce a kai. So ba za ka zauna kowane abu ɗaya da kai ya kana gwamna ya zama na ɗin wani ya yi kuka ka ce ba kai daidai ba.
To ga wanda ke biye da shirin, satin da ya gabata mun kawo muku zaben kasar Burundi ne, kuma mun kawo muku kalaman magabata ne. Dole ke ranar Laraba mai zuwa ne, idan Allah ya kai mu za a yi ta manya-manya ta kare a zaben kasar Burundi. Domin ko ranar ce za a yi zaben shugaban kasa, mun samu daman zantawa da wasu 'yan kasan domin jin ra'ayinsu game da zaben da aka yi da ma wanda za a yi. Sai kuma dai a cikin harshen Swahili.
Kawaida kutora ni kawaida kama.
Cewa yake a matsayina na ɗan ƙasa haƙƙina ne in jefa ƙuri'a in zaɓi shugaban da nake so. Idan dai ka jefa ƙuri'a za ka samu shugabanci irin wanda kake so.
Ina jiskiya na furai sana tena sana kwa moyo wako na wona wapenda pia.
Ina cike da farin ciki domin irin wannan lokacin muka dade muna jira. Ina son ƙasata kuma duk wanda ke son ƙasarsa to wajibi ne ya zaɓi shugabanni da yake da ƙwarin gwiwa a kansu.
To sai dai yau anan shirin zai ɗiga aya sai wani satin cikin ikon Allah. Yanzu a madadin wakilanmu wato Zainab Babaji, Ibrahim Abdulaziz, Mustapha Nasir Batsari, sai kuma Abubakar Junaidu da Chubahiro Diodone, daidai ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Rikicin Boko Haram wanda ya faro tun daga shekarar 2009 ya haddasa mutuwar dubban mutane mafi yawan su a arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da har ila yau ya sa mutane sama da miliyan guda ficewa daga mahallan su. Baya ga tallafi na cikin gida da ƴan gudun hijira ke samu, akwai rahotanni da dama dake nuna cewa akan samu dauki daga kasashen waje. A ƴan kwanakin nan kungiyar tarayyar Turai ta EU ta sanar da shirin bada tallafin dala miliyan 23. Kwatankwacin naira biliyan 4,700 domin a taimakawa waɗanda rikicin na Boko Haram ya shafa. Shin me ake da irin waɗannan kuɗaɗe ko kuma kayayyaki idan sun zo a sufar kayan tallafi? Ta yaya ake raba ƴan gudun hijirar? Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ke Yola a jihar Adamawa, wadda ita ma ta shafa ma da har-haren na Boko Haram, ya bi diddigin wannan lamari.
Baya ga gidauniyar da tsohuwar gwamnatin Jonathan ta kafa ƙarƙashin Janar Tiwa Danjuma, haka nan kuma akwai wani shiri na tada koma da ƴan kasuwa da suka yi asarar dukiyoyinsu a wannan hare-haren, shirin da ake walakabi da Presidential Initiative. To sai dai kuma ganin yadda ma ƴan gudun hijiran da kuma sauran al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya shafa ke kokawa ne ya sa haza aya tambayar ko shin ma kuɗaɗen na kaiwa ko ga waɗanda lamarin ya shafa, da farko daga ta bakin wasu da lamarin ya shafa.
Da farko dai sunana Garba Ahmad. Muna ji da radio an ce za a taimaka mana shagunanmu, gidajenmu suka gone. Muna jin jita-jita amma mu da har yanzu ba mu ga komai ba.
A gidan ma duk an rusar da shi, wani bom ya rusar, wani kuma Boko Haram sun koko ne. Sannan ba ma da abinci wanda za mu je mu ci a gida. Muna roken mai girma babanmu Allah ya karba kukanmu ya share mana hawayenmu, kuma mai da kowa gida da tallafi abin da zai ci.
Wai shi me ake da kuɗin? Ya ma kuma ake raba ga ƴan gudun hijiran idan har ma kuɗaɗen na kaiwa gare su? Kuma don amsa waɗannan tambayoyi na faji ta bakin babban jami'in hukumar NEMA Alhaji Sa'adu Bello da ke kula da sansanonin ƴan gudun hijiran da ke jihar Adamawa. Ɗaya daga cikin jihohin da matsalar Boko Haram ta shafa, wanda ya ce ba haƙƙinsu ba ne ma raba kuɗaɗen.
Ya batu maganar taimako dai ba mu ni ban san cewa NEMA ta samu wani taimako daga wani wuri ba fona. Abin da muke da shi a hannunmu shi muke amfani da shi ya gurgudo mu tallafa wa mutane. In ma an yi wani taimako maybe a gwamnatance su za ta shigo kafin gwamnati kuma ta miƙa wa wadda hukumomin da ya kamata a miƙa musu wurin taimakawa wannan al'amari, musamman waɗanda abin ya shafe su.
Hukumar ku ta NEMA tun da kuke tare da waɗannan mutane, watakila a kuma kwamitin da ita NEMA ma take ciki dangane da irin bada taimakon nan, wani hali yake ciki?
Ba zan iya magana akan activity na wani committee ba. Na sani akwai victim support wanda su ma suna irin nasu shirye, akwai Presidential Initiative for the Northeast, amma dukkan su ba na iya magana akan ayyukan su saboda ba tare muke ba a karkashin su nake aiki ba, kuma ban san irin shirye-shiryen su. Ni na san dai sun muna aiki tare, muka yi shawara tare, mu dauki matakai tare, amma ban san ayyukan su yake tafiya ba.
To sai dai kuma na ta bangaren hukumar da tallafin gaggawa ta jihar Adama Alsema ta bakin sakataren hukumar Alhaji Haruna Hammanfuro ta ma bayyana irin tallafin da ta samu da kuma yadda ma take aiwatarwa.
Akwai tallafi da muka samu daga Presidential Initiatives a Northeast, sun aiko da tallafin su, da kuma bayan an kaddamar da Committee na Victim Support Fund da kwana biyu ko uku sun zo Adama sun kawo mana tallafi, wanda kuma tallafin suna nan muka yi mikin muka rarraba a nan take ga waɗanda suke da bukatun nan.
Ko kuma a kuɗaɗe tallafin?
Mu ba mu kuɗaɗe, gaskiya mu ba mu dilin da kuɗaɗe directly. Kayayyaki ake kawowa, kayayyakin ma mu ba mu saukar da su a store ɗinmu, a'a sai mu ce muku ga waɗanda suke bukata, ga adadin yanayin kayan da suke bukata. In kun zo da irin kayan tallafa, in kuma inda naku ya tsaya, idan wasu sun zo sai mu nuna musu wani bangare kuma. Amma batun kuɗi kan mu ba mu karɓan kuɗi.
Kun so mu cin gajiyar wannan tallafi na EU?
Na EU din nan sukan zo ba da rashin. Mu dai akwai NGOs da suke aiki da su. To muna da su, muna aiki da su har wa yau ma. Akwai wasu INGOs da NGOs su suna ba waɗannan NGOs kuɗaɗe, sannan su NGOs ɗin muna aiki da su akan bisa ga yanayin bukatunmu. Wani suna kawo mana tallafi ta gefen abinci da kayan sakawa, wani kuma suna kawo mana a ta gefen magunguna. wani amma dai tsakanin kudaden tsakaninmu kan da su kan babu.
To sai dai kuma a martanin da suka maida wakilin waɗannan al'ummomi sun ce fa ba za su ma kyale aiwa kacika tashi da waɗannan kudaden ba. Kamar yadda Honorable Adamu Kamal dan majalisar wakilai da ke wakilta mazabar Madagal da Mijika ke cewa
a yanzu dai ba wani kudin da zamu ce a takaice ya shiga hannu al'ummai mu, amma dai mu ga mu san cewa idan akwai kudin da gwamnati ya fitar, duk inda kudi ya fito aka fitar da kudi akan al'umma mu, dole ne mu tabbata kudin nan ai amfani da shi. Idan ma kudin yana hanya, za mu tabbatar yana isowa hannun mutanen da ya kamata.
Kuma da menene dai waɗannan al'ummomi fanna fa buƙatar tallafi ko sa samu su gyara mahallansu da kuma wuraren sana'a, batun da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo azanta wasu da murar Amurka yace fa suna sane da waɗannan matsaloli.
But the primary objective of the government is to resettle the IDPs.
Manufar wannan gwamnati ba ma shawo kan hare-hare shine batun sake gudanar da waɗannan matsalolin ta shafa don su ma su koma harkokinsu kamar da. Ajiyar mataimakin shugaban Najeriya azantawa mu da shi, kuma fata shi ne Allah sa kulliya ta biya kudin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, yanzu kiran dai shi ne akwai buƙatar ƙungiyoyi masu tabbatar da adalci su dinga bin diddigin ire-iren waɗannan tallafi da ake samarwa domin 'yan gudun hijiran, wanda hakan zai taimaka matuƙa wajen ganin sun koma mahallansu ko kuma su samu wuri na daban domin ci gaba da rayuwarsu.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
To a gaishe ka Sarfilu, a jiya Asabar ne dai kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar kididdigar al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya. A ranar ta jiya ta tunawa da wannan lamari, kowa ya kamata ya dauki nauyin cewa wannan abu ya kamata a ce an samu kyakkyawar rayuwa mai ma'ana a duniya game da yaƙe-yaƙe da suke faruwa kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar. Majalisar Dinkin Duniya ta ce babban nasarar da ta samu daga karni na 19 zuwa yanzu ta samu dakile yawan mace-mace a kasashe masu tasowa waɗanda ke da nasaba da rashin galihu. Majalisar ta ƙara da cewa wannan nasara ce ta yadu a karni na 20 ta shiga wasu kasashen duniya na daban. Hakan ya haifar da nasarar karuwar mutane a duniya daga miliyan 1000 a shekarar 1810 zuwa miliyan 700,000 a shekarar 2012. Taken bikin na bana shine karuwar al'umma a dakunan karuwar kulawar gaggawa. Hakan ce ta nuna buƙatar kulawa sosai da faɗaɗa mata da ƙananan yara game da cire su daga haɗurran da suke faɗawa na yaƙe-yaƙen ta'addanci da kuma haɗarin da suke shiga na sauyin yanayi. Akalla mutane 14 ne suka mutu sannan wasu guda 74 suka jikata a wani harin bom ɗin ƙunar bakin wake a garin Injamena ta ƙasar Chadi a jiya Asabar. Hakan ya biyo bayan wani gagarumin harin da 'yan Boko Haram suka kaiwa wani ƙauye a Najeriya, inda suka kashe akalla mutane 10 tare da tara manyan hanyoyi a yankin. Sun kai wannan harin ne a wani ƙauye da ake kira Ngamdu, kimanin kilomita 100 daga yammacin garin Maiduguri ta jihar Borno. Ba da wata ƙungiya da ta ɗauki nauyin kai harin na Chadi, amma hukumomi a ƙasar ta Chadi suna zargin 'yan Boko Haram na Najeriya da kai wannan hari, domin kuwa in aka yi la'akari a cewarsu da yadda suke kai jerin hare-hare a 'yan tsakanin nan. Ya zuwa yanzu dai an tattara gawarwakin waɗanda aka suka mutu, kimanin mutane 15 ciki har da wanda ya lulluɓa kansa ɗin cikin shigar mata ya tada bom ɗin, in ji cewar Paul Manga, kakakin 'yan sandan ƙasar. Wannan ce ta sa ƙasar Chadi ta gabatar da haramta shigar niƙabi tun a wancan wata da ya gabata domin gudun irin wannan. Manga ya ce suna nan suna ci gaba da bincike a kan lamarin.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin Nagari na Kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.